بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركم مدساك هدوا أولا يمتي ترانا لهدي در الليتني يومنا 22 قوتا ذي القعدة هجرا من زن الله صلى الله عليه وسلم شكرا دبو تياد تريه دود 40 دبكوي wanda ya daidai da goma ga watan biyar shekara ta 2026. Mun haɗu a wannan masallaci mai albarka ummina Aisha da ke layin Alhaji Bello Abdullahi, Allah ya ƙara masa lafiya da imani da tsawon kwana, da ke nan cikin unguwar Dosa a ƙaramar hukumar Kaduna ta Arewa da ke jihar Kaduna tarayyar Najeriya, domin ci gaba da darasi a cikin wannan littafi mai albarka Tajdidul Iman, wato sabunta imani, na babban malami Sheikh Abdulrazzaq bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahu Allah ta'ala. Wannan kuma shine darasinmu na shida a littafin, in Allah da kuma shine darasi na kusa da ƙarshe bi idnillahi ta'ala. Ran talata za mu kammala karatun littafin insha Allah. In ba ku manta ba, malam ya kawo mana nau'in abubuwan da suke ruguza ma mutum imani, su salwantar da shi ko su lalata shi ko su lalata mai rayuwa, su kai shi ga fushin Allah. Ya raba su ya ce kashi biyu ne: akwai wanda yake na waje, akwai wanda yake kuma na mene, na ciki. To daga cikin waɗanda suke na ciki, ma'ana wanda yake faruwa daga mutum kansa, shine na farko mun gama da shi, shine ce aljahal, ko shine abin da ya shafi jahilci na rashin sanin Allah da rashin sanin addinin Allah subhanahu wa ta'ala. Sannan kuma mun yi na biyu, shine al-ghafla, shine mutum ya zamto gafalalle, wanda yake barin umarnin Allah ba tare da damuwa ba, kuma har ya kai shi ga zakkewa saban Allah subhanahu wa ta'ala. To sai wanda za mu tashi a yau shine na uku kenan, ko malaino? Na'am. Malai masake da al-i'rab. Al-i'rab shine bayar da baya ga addinin Allah. Mutum ya zanto gaba ɗaya, shi Allah ta'ala sanya maka primary assignment ɗinka a duniya, aikinka na farko na wajibi shine ka bauta mishi, ka bi duk salon da zai kai ka zuwa ga bauta mai, ka samu yardan shi. To duk wanda ya bada baya, ya muhimmantar da wani abu fiye da wannan manufar ta halittarsa, to shine wanda ake nufi ga wanda ya bada baya bai damu da addini ba. Ba damuwarsa bane ya san me addininsa ya ce ya yi, menene haƙƙin Allah a kansa, menene abin da Allah ya ɗora mishi na addini, kwata-kwata wannan bai cikin damuwar mutum. To sai zamto mutum ya shura addini, abin da yake ɗauka addini kawai abin da ya masa daɗi a ransa, ko ya ga ana yi, ko ya gada, ko ya zama al'adansu. Irin waɗannan yana da illa da yake ma ɗan adam a doron ƙasa. Ƙur'ani ya tabbatar da duk wanda ya samu kansa a cikin irin wannan yanayi, to zai samu matsaloli guda biyu. Na farko, rayuwar duniya ba za ta taɓa yi masa daɗi ba, zai rayu rayuwa mai kunci. Na biyu, ran alkiyama za a tashe shi makaho, baya gani, dulum, bai ganin gabansa. Kuma ka san ko dandazon kiyama, ko sallan juma'a aka tashi mutum bai gani, an dinga tattake shi kenan yana faɗawa rani. To na ga kuma filin alkiyama. Allah ta'ala ya faɗa cikin suratu Taha, yake cewa wa man a'rada an zikri fa inna lahu mene ma'ishatan danka wa nahshuruhu yawmal qiyamati a'ma qala rabbi lima hashartani a'ma wa qad kuntu basira. Sai Allah ta'ala ce kadhalika atatka ayatuna fa nasitaha wa kadhalika al-yawma tunsa. Wa man a'rada an dhikri, duk wanda ya kauda kai ga adh-dhikr, ne na dauka ma'ana al-qur'ani, saboda Allah ta'ala ce inna nahnu nazzalna adh-dhikra wa inna lahu lahafizun. Al-zikir a nan zai iya ɗaukan ma'anan wa'azi da faɗakarwa, al-zikir a nan zai iya ɗaukan ma'anan addini kansa. Duk wanda bai damu da addini ba, bai damu da mai Ƙur'ani ke koyar da shi ba, bai ma tuna Allah da ni'imominsa dan shi ya bauta masa. Allah ta'ala ya ce a duniya fa inna lahu ma'ishatan danka, lalle ne alƙawari yana da rayuwa mai kunci a duniyan nan, kuma ko me ya samu ba zai tsira ta mu wannan kuncin ba, sai ka sami cikin damuwa, ko da kai yana burge ka a zahiri da zaka tattauna da shi sai ka ji yana cikin wani musiban da yake hana masa kwanciyar hankali. ونحشره يوم القيامة أعمى رن القيامة كما لا متاشيش مكاه. قال الله تعالى زيك أركم هلية تنبي الله تيد شيء لما حشرتني أعمى ميسا أكتاشيش مكاه وقد كنت بطيرا الهال ينا غني أدونيا. الله تعالى تي كذلك ما غنى كغسياني حكني دونيا كنا غني يوكما غاكا مكاه. أما مسألة كافان تبرأتنا مكاه a tabka ayatuna a ayoyin mu sun zo maka, shin baka zo zamanin annabin mu ya fadi ya fadi cewon abauta mana baka bi shi ba, in baka zo zamanin annabin ba bamu saukar da littattafai ba, bamu bar wanda suka wakilci annabin ba suna ta koyar da addinin, baka taba jin labarin addinin ba, tabbas ka ji alami a cikin nadir ne gargadi bai zo muku ba, qalu qad ja'ana nadir ku fakadzabna ya zo baka dai bi bane. Sai alam kadalika atatka ayatuna fanasitaha, sai kamanta da su, sai baka dauka akwai wannan ranar ta alkiyama ba, dan haka baka yi mata shiri ba, baka dauki addinin da muhimmanci ba, ka shigo malahira a baibai a matsayin dan duniya. Allah ya ce kadalika alyawma tunsa, kama haka yau zamu kyale ka, shi mantawa yayi akwai kiyama, amma tunsa na Allah mantawan Allah shine kyalewa, don Allah ya tabbatar ma kansa baya mantuwa, mu ma mun yadda baya mantuwa kuma mun yi imani da haka, don ya ce wa ma kana rabbuka nasiya, da dai ubangijinka bai zanto mai mantuwa ba. To kadalika alyawma tunsa, kamar haka za mu kyale ka da abin da ka girbo ma kanka za ku karata. To kaga wannan matsalan al-i'rad kenan, mutum ya bayar da baya ga addinin Allah ba damuwan shi bane. Sayyidina Umar radiyallahu anhu yakan tara sahabbai duk duniya yace ma mutane nahnu qaumun azilla fa'azzana Allahu bi hadha ad-din, duniya ta ji ta shaida, kowa ya sani mu mutane ne kaskantattu marasa daraja, fa'azzana Allahu bi hadha ad-din, sai Allah ya karfafe mu ya maida mu wasu ta hanyar wannan addini. Wa mahma btagaina al-izzata bi hadha ad-din, kuma wallahi muna tabbatar muku matukar muka nemi buwaya da daukaka ta wata hanya da ba addinin nan ba, azallana Allah, sai Allah ya kaskantar da mu ya shafe ambatan mu. So nan akai haka, ka kalli duk wani annabin da ko wani salihin bawan da akai gwagwarmaya da shi wurin ya tabbatar da addini, shi ana yakan shi, duk abokan hamayyan sai kaga Allah ya shafa tarihin su, shi ake barin ambatan shi, waɗanda ma ake barin ambatan su da sharri da musifa da ƙarin narkon azaba ake ambatan su, irin su Fir'auna da Hamana da sauransu. Amma duk wanda zaka gani, sai Ibn Taymiyyah da aka yi ta ɗore su har suka mutu a kurkuku, aka ce ka kawo sunan sarkin da ke ɗaura Ibn Taymiyyah, kila sai ka yi browsing ka tambayi Sheikh Google sannan zai gaya maka. Haka ne ko ba haka ba? To amma akwai gidan da ba Ibn Taymiyyah, ko an ƙi ko an so ya shiga gidan, saboda albarka na bin Allah subhanahu wa ta'ala. To haka abin yake, kar ka yadda baka ma addinin nan wani abu, ba ma wai ka bi ba, a'a gudunmuwa ka yi ƙoƙari, ko mun kankanta abu ka aje ma addinin nan malam kafin a kwantar da kai a cikin rani. Allah ta'ala ce ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighadin, ya ku wanda kai imani ku ji tsoron Allah, kowace rai ta zauna ta tunani ta lissafi ta duba wai me ta gabatar ne ga Allah ya iya taskace mata domin gobe. Kaga hatsuntsu yayi irin wannan aikin Allah ya yabe, shine huda huda tsuntsun annabi Sulaiman da ya gano matan da mutanen da suke ma Allah sujada, suke ma wani Allah sujada, afwan, da ya zo da kansa yake wa'azi yake cewa Allah yasjudu lillahi, yanzu su mutane ba sa yi sujada ga Allah ba, yana nuna damuwansa ga addinin Allah. Sai ga shi Allah ya kawo ambatan shi har a cikin Alkur'ani, littafi mafi daraja, ko ni da kai ba sunan mu Alkur'ani, amma shi wannan dabban da ya tsaya wa addini lokacin bukata Allah ya sanya shi a ciki. To haka ake son musulmi ya zama, saboda in dai ka tsaya ma addini to Allah ba zai taɓa barin cutarwa iso gare ka ba, ko ka ga abin da ranka bai so ya iso gare ka, wallahi ba dan ba a san ka bane malam, wallahi ba a san ka bane. za akwai hikimar da ta sa wanda a gaba za ta saka dariya duk abin da ya dame ka akan hanyar yin addini kai hakuri wallahi akwai ran da zaka tuna kai dariya muttaqina alal araik haka Allah ya fadi to Allah ka bamu iko kuma ka taimake mu Allah ka sa mu dace malaka qala ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa man azlamu wane ne yafi girman zalunci mimman dhukira bi ayati rabbih fiye da mutumin da aka tunatar da shi game da ayoyin ubangijinsa summa a'rada anha kun gani ko sanan ya kauda kai gabarin ayoyin bai damu da addinin ba Allah ta'ala ce inna minal mujrimin muntaqimun wane ne kuma mafi zalunci fiye da wanda aka yi wa wa'azi da ayoyin ubangijinsa sannan ya bijire musu Allah ta'ala ce inna minal mujrimin muntaqimun lallai mu masu takawa masu manyan laifuka ne bi ma'ana za su zo su tar da abun da suka yi cewa wane ne yafi ai bi ma'ana babu wanda yafi ba wanda yafi girman zalunci fiye da wanda za a ce mai ai wa'azi a ce Allah yace mun ji din sai me haka ko nake da karfin hali a ce Allah ne fa yace sai me sai karka za a ce an dade ana yi an dade ana yi duk duniya ma da haka ake ci gaba to Allah yace zai cika jahannama bai ce zai cika aljanna ba ko da za a cika aljanna insha Allah kuma Allah ya sa muna da rabu amma Allah ya rantsuwa zai cika jahannama tashin farko fa al-irab dan haka ku sani yan uwa bayar da bayar da juyawa amma amara Allah subhanahu wa ta'ala bihi dan gane da barin abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya umurni da shi yin haka min sifatil mujrimin sifatil mujrimin yana daga cikin siffa wanda yake na mutumin kangararren mutum mai bujire ma Allah kaga ko yaro kake da shi bujire ma ranka baci yake ballantana ce danka ne haka ne ko ba haka ban ranka yana baci wani lokaci shi zai sa kai bugu ko kai kora ko kai kaza to wannan ina ga a ce Allah ne kai ba kai ka halicce shi ba kai ke azurta shi ba Allah ne to Allah shi ya halitta shi ke azurtawa kuma a zo a tauda ba a ce abin da ya ce a yi ba za a yi ba da aiki ko da magana to wannan sifa ce ta mujrimai mala ya ce alladina yantaqimullahu azza wa jalla minhum wanda Allah ta'ala ke kamu a gare su yake kama su yake musu kamun ga fala yanbaghi dan haka baya dacewa li abdin ga dukkan wani bawa indama yasma'u kalam Allah subhanahu wa ta'ala a duk lokacin da mutum ya ji maganan Allah subhanahu wa ta'ala aw yasma'u hadith rasulillah sallallahu alayhi wa sallam ko mutum ya ji hadisin manzo Allah tsira da aminci Allah tabbata a gare shi la yanbaghi ba dacewa a gare shi an yu'rada anhu ya kauda kai ya bada ba malam ko abinda ba za ka iya ko abinda ka san sunna ne kai ba za ka iya aiki da shi ba wallahi a ranka ma kaka kuskura ka kyamace shi ballantana ka soke shi ballantana ka soke shi saboda wujuji Allah zai ma mutum yanzu ka dauki abubuwa biyu manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce idan kuda ya fada abin shan dayan in zai iya ya danna shi ciki ya cire shi yayar in zai sha ya sha abin shi kaga idan wani daƙiƙi ne mujrimi ne tunanin arnan yammacin duniya sai kalli abin ta riba kuma su kansu arnan da suka yi bincike sai suka ce research ya nuna cewa fuffuken kuda guda ɗaya akwai magani guda ɗaya akwai cuta muka ce hadisi ya riga jahilai da ma kun musulunta da kun gane tun da wuri sai sa kai ta ganin duk da kwakwalwarsa ma cututtuka na bullo musu wanda su kansu ba san yanda cututtukan suka ba abinda Allah ya haramta kan a sha sun sha giya sun sha kaza shi musulmi ba yanzu irin dattawanmu da ke masallacin nan da zaka je ka ɗauko masu irin shekarunsu a cikin arnan duniya musamman turawan nan in ka gwama shekaru yanda ka san gorilla haka zaka ga mutanen duk sun sukurkutu saboda rayuwa ne an kare ta a gidan rawa da gidan giya da gidan shaye-shaye da fasadi da barna to wannan idan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya magana to ko kai imani da shi kai kuma aiki da shi idan karfin imanin ka bai kai zaka iya aiki ba to ka ja bakin ka kai shiru shi yasa duk wanda zai soki sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam ko ya soki wani abu na Allah ta'ala ko hadisi ko qur'ani to wallahi sai kaga kan ya bar duniya Allah ya gwada mai iyakar shi dan ka ko kasan nan an yi wanda yace shi bai ga dalili da hikiman da yasa Allah ya halicci sauro ba ai ko yanzu yana ganin dalilin halitta inda gashi nan shi ma wanda ya raina galabaitar da su suke mutum ya rasa inda zai sa kanshi ya kasa tsuguna ya kasa tsaye yana daga cikin hikiman a taba Allah Allah ya gwada mu mutun shi Allah Allah ka tsare mu malai ce bal wajibun bal wannan magana ya zama ma tilas ne fa an yukbala mutun ya fuskanta ala fa'atihi zuwa ga yi ma Allah da'a ka fuskanci biyayya ga Allah wamtisalihi da kuma riko da umurnin Allah wattibaihi da biyayya ga Allah da manzansa ba tare da tunani na biyu ba Allah ka azurta mu da wannan malai ce wa sahha an abi waqidin al-laythi haka na hadisi ya inganta daga babban sahabi abi waqidin al-laythi radiyallahu anhu Allah ya kare da a gare shi anna rasulullah sallallahu alaihi wa sallam bainama huwa jalisun fil masjid yace lalle manzo Allah tsira da aminci Allah tabbata a gare shi wata rana yana zaune a masallaci masallaci gidan mu'mini ko wan nasu ma'ahu kuma mutane sahabbai suna tare da shi kowa yazo diba daga albarkan da Allah ya bashi iz qadam aqbala thalathatu nafar dan girman Allah ku rike hadisin nan da kyau kun ji hadisin ko annabi sallallahu alaihi wa sallam wata rana yana zaune a masallaci ina so ku gane illan mutun ya kibiye wa addini ne shine Allah yake so ka sani al-irab man Allah sallallahu alaihi wa sallam yana zaune sai yana zaune tare da mutane sai ga wasu mutane uku sun fuskanto masallaci sun shigo فأقبل اثنان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم da suka zo suka ga jama'a duk suna zaune kewaye sai biyu suka fuskanto annabi sallallahu alaihi wasallam suka yo ciki suka shigo wa zahaba wahidun dan yace muna da meeting ko akwai kasuwa ko office ko menene ko muna da aure ko ina da appointment yayi tafiyarsa ba ya tafi ba to shikenan mu je qala abin waqidin laysi yace fawaqafa ala rasulillah sai suka zo wuri ya cika suka tsaya a wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suna tunanin ya za su fa amma ahaduhuma da suka tsaya suna duba dube tunda an ce da mutane a wurin ko sai ya kasance tsaye daga cikin su faraa furjatan fil halqati sai ya ga akwai space akwai dan wurin zama a tsakanin mutanen da suka kiwaye annabi sallallahu alaihi wasallam fajalasa fihi shi ma sai ya shiga ye zamansa a wurin kun ga daya kenan saura nawa to banda shi wancan da ya tafi saura daya wa amma al-akhar sai shi nabiyun fajalasa khalfahum tunda halka ake so cycle shikenan shi sai ya zauna a bayan su wuri dama wancan kafa ya gani kila wani ya tashi a lola sai ya shiga ko wuri bai gama cika ba shi ya zauna to shine sai dayan shi sai ya zauna khalfahum ya zauna a bayan su tunda ba zai iya matsa mutane ba wa amma salis shi ko na ukun da yaga haka yaga ina shi ba zai iya ba fa adbara zahiban sai ya juya ya tafi a gaish ba yanzu kana zaune zani kusan awa daya anan zaune ba kuma har a tashi kana jin ko za a ci gaba kawai dai kana da bukata ne amma ranka ba baya so bane ina kyautar san haka muke ji a ramu kai kana jin yanzu kana rayuwa wannan hadisan kansu kana jin kana rayuwa kana zama mutum suna daga ka daga wani mataki na kasa suna kai ka sama kana jin dadi to wallahi ma la akwai wanda unguwan nan ma shi kila bai taba zama minti 30 ana wa'azi ba sai dan je sallan juma'a ko idi idin ma ana gama sallan ba zai jira hudu ba zai tafi shi in ko limami ya musu sallan minti 7 sai sun yi gulman shi sun zage shi karfa ku dauka ne ta duk haka kusan tabi'an mu ne duk wanda bai makansa tarbihi ruhi ba haka zai zama saboda shaydan ba zai bari ba za ku ji shaydan yana gaba za ku ji nashi aikin to shikenan wannan ya ga shi yaushe yaushe zai haka yaushe zai zauna to shi zai zauna wani fa muke magana da shi a Saudiya abokin sai kira su wai ku yawan zuwa umarannin laifin me kuka yi ma Allah ne wannan fa maganar musulmi ne wai ku yawan zuwa umarannin laifin me kuka yi ma Allah ne daya daga cikin sa ya shiru dayan yace mun je kiyama zaka ga me ya faru haka dayan yace mai nace lalle Alhaji ka iya bada amsa sai mun je alkiyama zaka ga wallahi wannan ni da kunni na naji wannan mutum biyu naji irin wannan a tafiye tafiyen umara da nake shi kuma dayan ce mu abokin shi dakin mu daya da abokin yace Alhaji harkoki na kulluwa sati biyu baka nan ka je har sati biyu ka zauna umara Alhaji ga umaranka nan Allah ya amsa da yake dan duniya ne yake dan duniya ne yake dan duniya ne kuma da yana da karfin imani yana da ilimi zai gane ma wanda ya je can din ko a duniya shallake ka zai wallahi tsallake ka zai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fada shi yasa na ran yace tabi'ul hajj wal umra ka rinka yawan zuwa haji da umra in kana da iko ka rinka bibiya fa innahuma yanfiyani al-faqr wa adh-dhunub saboda suna kore talauci kuma suna kore zunubai to ne ne baka so kaga asalin ma'anan fi dunya hasana wa fil akhirati hasana to ku zo mu je ku ji hadisin nan ban so ma ne yake musulmi ka ilshi ba ko inda muka farkon cha gurguje ne da Allah mu da farkon hadisin malice wa sahna bi waqidin al-laythi ya inganta daga abi waqidin al-laythi sahabi ne أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس في المسجد وترانا من زن الله صلى الله عليه وسلم ينادوا نعم صلاتي والناس معه متاني سنة تاردشي الناس أنا بمعنى الصحابة سوني صحابي إذ قسم أقبل ثلاثة نفر سيقاس متاني أكسن سنفس كنتو سنته مسلاتي عند أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقبل اثنان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم sai guda biyu daga cikin suka fuskanto Annabi sallallahu alaihi wasallam suka yi wurin sa wa zahaba wahidun shi ko dayan da ya rage sai tafiyar sa qala abi waqidin al-laythi yace fa waqafa ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam so biyun nan sai suka zo suka tsaya a wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Annabi sallallahu alaihi wasallam yana kallon su sahabbai ma na kallon su za ku ji me zai faru karshe fa amma ahaduhuma amma daya daga cikin mutum biyun nan da suka tsaya fara'a furjatan sai yaga wata kafa da zai iya zama wurin zama fil halqati a cikin wannan cycle majalisi da ake a gaban Annabi sallallahu alaihi wasallama fajalasa fiha sai zauna a wannan kafar wa amma al-akhar shi ko dayan na biyun kenan ko fajalasa khalfahum sai zauna a bayan su tunda babu wuri ba zai matsa ma mutane ba kaga nan ma ladabi ne wa amma salisu sai na ukun fa adbara sai bada baya zahiban yana ne tafiya yayi tafiyar sa bai damu ba falamma faraga rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yayin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gama karantar da mutane ga musu wa'azi da sanar da su ayoyi da hadisai sai ya kala sai ya kalli sahabbai tunda kowa ya gansu sai ya ce masa sahabbai ala ukhbirukum ani an-nafar as-salisa shin bana ba ku labari ba game da waɗannan mutane uku da ku kun gansu kun ga ya kasu da lamul ma'arifa ma'ana kun san su ku dukkanin ku kun gansu in faɗa muku bayanin waɗannan mutane uku sai ce to bari ku ji amma ahaduhum kun ga ɗaya daga cikin su fa'awa ila Allah ya tattaru zuwa ga Allah wannan wanda ya shiga cycle kenan ma'ana ya tattaru zuwa ga Allah fa'awahu Allah sai Allah ya jawo shi shi ma zuwa ga rahamarsa ya hayi wa amma al-akharu shi ko na biyun nan wanda ya zauna a bayan sahu fastahya ya ji kunyan Allah ne ya ji kunyan kar ya cutar da mutane a ce wani ya haka shi yasa ya zauna a baya fastahya Allah minhu sai Allah ya ji kunyan shi wanda Allah ya ji kunyan shi jannatin ce wani har fi maq'adi sidqin inda malikin muqtadir ya ilaha illa Allah wa amma al-akhar to ga illan i'rab illan ba wa addini baya malan da an kasa a kwashe shi tare da kai wa amman akhar kun ga na karshen can da ya tafiyan sa fa a'rad shi ya bada baya ya tafi yana ga addinin bai wadace shi ba zai je abin da yafi masa fa arada Allahu anhu shi ma Allah ya bada baya ga barin shi baya shi ba haduwa da rahamar Allah mala ya ce hadisi ya inganta ko to ya kamata mu yi kwan mu da zakara ga lamba nan ya sauke a kafa yace akhrajahu al-bukhari imam al-bukhari ya ruwaito hadisi na 66 wa muslim da muslim a hadisi na 2176 wannan ya tabbata in ba ayan qur'ani ba ba hadisin da ya kai hadisin da ya hada wannan sifofin guda biyu inganci a ban kasa in dai ba ayan qur'ani ba ba maganan da ta kai hadisin da imam al-bukhari da muslim duka suka ruwaito to jama'a yanzu kowa sai je yayi aiki kowa sai je ya gani kai kokari an san yau da gobe yana da wahala yana da wahala amma dai kakkarin kaskifin abubuwa masu muhimmanci na wajibai na addini in Allah ya ce haka ne ko ba za ka iya ba ka yadda ka yi imani kuma ka yi iya abin da za ka iya in kana da halin yi sosai ka yi sosai in kana da halin yi da yawa ka yi da yawa in ba halin yi da yawa la yukallifullahu nafsan illa wus'aha abin da Allah ya dan baka dama dai a dai lallabawa ba san yaushe ne Allah zai yadda ba kuma da wani dalili Allah zai yadda amma dai kar a zo a ce wai yau ga al'amarin addini kai ana lissafa shi baka ciki ba daidai bane Allah ka sa mu dace. To ƴan uwa sai na gaba shine na nawa? Na uku ne ko na hudu? Na hudu. Sai na hudu malamin sake ce annisyan shine mutun ya manta ko ya watsi da abinda Allah ya umurni da shi shine annisyan mutun ya manta ai kai mutu ko anan duniya aka ce mun yake dalla manta da shi me yake nufi dalla yi watsi da shi mance da shi rabu da shi watsan da shi ba bakin komai yake ba to kamar haka wasu suke ma Allah subhanahu wataala malai ce fa idza nasiya al-abdu ma umira bihi kun ji ko duk lokacin da bawa ya manta abinda aka umarce shi da shi na bauta to ko shakka babu da'ufa imanuhu wallahi sai imanin sa yayi rauni ko dan wane ne shi koda ko dan annabi ne wan nisyanu naw'an wannan mantawa da Allah din fa ko da addinin Allah nau'i biyu ne na farko akwai nisyanu ko mu ce mantuwa nau'i biyu ne na farko shine nisyanun la yu'zaru fihi al-insan akwai irin mantuwan da ba a ma mutum uzuri a kansa saboda akwai mantuwan da ma a musulunci rahama ne kamar wanda aka yi ma mutuwa ai kaga a san da mutuwan nan ta faru ya yake ji a rai kuna da zafi ko haka ga ido yana zubar da kwalla ko da ku annabi ne mutum fa saboda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam da ɗansa Ibrahim ya rasu mu'addan ya rinka zubar da kwalla abinda aka haramta shine kuka mai sauti yace kuma da kansa yace innal ayna la tajma lallan idanuwa suna zubar da kwalla wa innal qalba la yahzan zuciya tana kuna yace amma wala naqulu illa ma yurdi rabb subhanahu wa ta'ala amma bakin nan dai ba za mu faɗi wani abu sai abinda Allah zai yarda da shi to kaga ashe wannan mantuwan da ake yi na damuwa da ake shiga rahama ce saboda wannan damuwan da mutum ke ciki da a ce ba zai manta ba kuma to za a wayi gari cewa shi kanshi har cuta ta rashin lafiya sai ta same shi ina fata mun fahimci wannan to nau'i biyu ne mantuwa malam yace akwai wanda ba a ma mutum uzuri akai wa huwa ma kana afluhu an ta'ammudin shine asmantuwan da mutum yayi wurin aikata wani alkhairi ko aikata sabo ya manta an ta'ammudin wanda ya shi da ganganci minhu daga gare shi abinda mutum yayi da gangar ya manta da abu ma'ana ya share shi kenan wa min hadhan naw'u a cikin irin wannan nau'i na mantuwa da ba uzuri a kansa shine qauluhu ta'ala fadin Allah subhanahu wataala da yace wala takunu kal ladina nasullaha fa ansahum anfusahum kun ji ko wala takunu ku al'umman manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam kar ku kasance kal ladina nasullaha fa ansahum anfusahum kamar wadanda suka manta Allah ma'ana suka shuri suka bar umurnin Allah fa ansahum anfusahum sai Allah ya mantar da su kawunan bi ma'ana ya kyale su da kansu wanda sun san Allah ya ce ayi suka ke suna sane ba wai ba sani ba to Allah ya ce kar ku zama irin waɗannan sai nau'i na biyu nau'un yu'zaru fihi al-insan akwai kuma nau'in mantuwa wanda ake ma dan adam uzuri ko da yayi shi wa huwa ma lam yakun an ta'ammudin minhu shine irin mantuwan da mutum bai yi shi da gangan ba kama fi qaulihi ta'ala kamar yadda yake cikin fadin Allah subhanahu wa ta'ala da yake cewa rabbana ya ubangijinmu la tu'akhizna karka kama mu inna fina idan muka manta aw akhtana ko muka yi kuskure irin wannan mantuwan ba mu faran hula ba hatta annabawa yakan faru da su mun fahimta ku tuna ashabul kahfi da annabi Musa da Khidir da suka dauki kifi ko yazo yemi yace ina kifin yace a wa ma ansanihu illa shaytanu an azkura kaga ke suna fantawa su ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin yakin Khandak an rinka haka rami har sai da rana ta kusa faduwa ina jin Salman al-Farisi ko cikin sahabbai yace ma annabi sallallahu alaihi wasallam ba mi sallan la'asar ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace subhanallahi Allah ya tsine musu sun shagaltar da mu mun manta ba mi sallan la'asar ba ya Allah tsayar mana da rana mi sallah riwaya biyu ta zo riwaya ɗaya ta ce ranar ma gab da fadawa take sai Allah ya dawo da ita baya sai da suka yi sallah kawai sai ta fada wata riwaya ta ce ranar tsayawa ta yi cak ba ta fada ba sai da suka idar manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah sai ta fada to babba fa ake magana sallallahu alaihi wa sallam kun fahimta to kaga wannan mantuwan yana shafan wa yana shafan annabawa balantan hani da kai man fetur kullun baka sanin farashin sa sai ka je gaban famfo ya ce na san da aka yi zanga-zangan man fetur ya kai naira 40 a garin nan aka tara hanya ana ta jifa ana ashe wasu na nan suna cewa hawa wasa farin aiki muna nan tafi a nan tafi kuma arzikin fa bulbulowa kasan yake ba wai yanke bane bulbulowa arziki ke a kasan nan yanda kasan ruwan sama na zuba haka arziki yake kwanci a kasan nan ta kowace fuska ta technology ta amfanin kasan ta man fetur duk suna nan mala Allah dai kawai bai kawo adalai masu tausayin bayan Allah da za su tsayu bane amma Allah na madakata yana jiran kowa Allah na jiran kowa da abin da ya aikata shugaba ne talaka ne mai kudi ne malami ne mai bi ne Allah na jiran kowa inna rabbaka labil mursal wallahi kowa sai bayani da larabci duk turancinka a duniya ba za ta amfane ka ba ana sa ka kabari ta tashi aiki sai kai ma Allah bayanin yanda aka Allah ya tsare mu Allah kuma ya bada ikon gyara to nan da Allah ta'ala malaki kaman fadin Allah ta'ala rabbana la tu'akhidna ko ya ubangijinmu karka kama mu in nasina idan muka manta aw akhtana ko kuma muka yi kuskure to irin mantuwan da mutun yayi akan abin da yake mantuwa ne ba da gangan ba shine malai yace wa qad ja'a fil hadith kuma ya zo a cikin hadisi ingantacce anna Allah ta'ala cewa bayan Allah subhanahu wataala ya saukar da waɗannan ayoyi guda uku na ƙarshen suratul baqara tun daga amanar rasulu bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minun kun san shine can ƙarshen rabbana la tu'akhidna in nasina sa'na rabbana wala tahmil alaina isran kama hazzuwa fansurna lil qaumil kafirin suna gama sauka waɗannan ayoyi guda uku sai Allah ta'ala bayan mala'ika jibril ya tafi sai Allah ya sake dawo da shi yace ka je ka gaya ma annabi sallallahu alaihi wa sallam qad fa'altu na aikata haka duk wanda a al'umman ka ya manta balan kama shi ba ko mun girman laifin inda ya mantuwa ne sannan duk wanda ya kuskure a al'umman ka bazan kama shi ba ko mun girman kuskura sai dai ta iya yiwa in sa shi a cikin wata bauta da za ta nutsar mai da hankalin kara masa matsayi saboda akwai kuskuren da za ka yi sai Allah ya ce ga abin da za ka yi wace kuskure ce shine mutum ya kashe mumini a bisa kuskure wa man qatala mu'minan ko fata can ce fata da qabatin ko kaza ko azumi ko kaza ko kaza kuskure ne amma ka ce ayi azumi saboda al'akada mumini ran alkiyama ya ganka ya ji zafi a ran shi kawai sanadiyan shi duk da kun zo aljanna kai aka kazo ya ce ai shi ma yayi azumi ya dandana yunwa faida ce da hikimomi masu yawa sannan kuma shi wanda ya yin a ƙara mai imani da duk wanda ya azumin wata biyu a jere dole imanin shi ba zai zaɓa ɗaya da inda ya yi azumin ba ya ƙara sanin waye Allah ya ƙara sanin darajar rayuka ya ƙara kiyayewa to amma duk abin da mutum ya yi a bisa kuskure ko mantuwa ƴan uwa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce Allah ya ce ya yafi gashi na cikin hadisin Imam Muslim hadisi na 126 to sai na biyar kenan ko fi'lul ma'asi wartikabuz dhunub da gaske abin da ke lalata imanin bawa ya rage masa matsayi wurin Allah ya janyo Allah ya fushi da shi akwai fi'lul ma'asi shine aikata sabo wartikabuz dhunub da zakke wa dhunubai yanda ba kai kake ga dinnan kana so kai karatu ka je masallaci kai sallah kai nafila wani shi zunubi ne zaman masa haka ba wallahi wani shi zunubi ne haka wannan abin da kake shine strength a wurin sa shi bakon abu ne bakon abu ne wace yau bai sha wiwi ba bai sha sigari ba bai yi zina ba bai sha kaza ba bai je an zagi wani da shi ba a shi yau duniya is boring duniya ke kunci gara aje a zauna a zagi mutane yanda kake zuwa kai awa ɗaya kana rubutu can kai kwafe kaza ka rubuta kaza to shi wani ya ga yake a cikin nacin naman mutane da zagin su da keta alfarman su da mutuncin su to Allah ka tsare mu Allah kuma ka tsare mana imanin mu masu yi kuma Allah ka shiryar da su malai ce fa kama annal imani zaidu bi ta'a ƴan uwa ku sani kaman yanda imani yake karuwa da biyayya amma Allah biyayya imani ya karu fa huwa yanqisu bil ma'siya to yana faraguwa haka nan idan ana saba ma Allah yana raguwa da saban Allah wa anwa'ul ma'asi kathira nau'ukan zunubai kuwa suna da yawa shi fa malamin da ke magana nan a Madina yake rayuwa ba yanzu haka yana cikin garin Madina. Wai baji ai ka ga karar ajin da muke malamin mu ne ne karatu a gaban shi na littafi kuma muna bi online da an shiga class karfe 3 dare wani lokaci zaka hawo online ko biyu ka bi darasi ko jiya an yi karatu na yau ne dai ban samu ban duba ba amma na gani a Madina ne wai yake fadin cewa zunubai suna da yawa a Madina kafin ka ga mace ma tsirara yaya tsaraiki ka wannan ka gani wallahi akwai Sheikh Walid bin Saif al-Nasr babban malami yana daga cikin manya-manyan ɗalibai Sheikh Muhammad Nasiruddin Albani da suka yi saura a gidan duniyar nan yana nan wannan haddan hadisan da aka yi a Kano kutubus sitta guda shida wannan malamin Professor Muhammad Sani Umar Rijiyar Lemo ya je yayi bayanan nan ai malamin shi ya assasa makarantar a Kudu a Najeriya to na je gidansa a gabana aka fara karatun kitabut tauhid wata rana a Madina mun je mu hudu ko mu biyar akai karatun farko na kitabut tauhid tare da muka gama ya mana tambayoyi da sauransu ya ba mu kyautar littattafai da muka fito direban da ya kawo mu da ya aje mu mun anshi number shi muka ga ya mishi zai dawo ya dauke mu biya shi mai da mu hotel so da muka fito an tashi karatun titi ne sai muka tsallaka gefen titi can haka muna waya da direban muna jiran shi wallahi da dalibansa suka fito sai ɗaya daga cikin su sai zo yayi mana sallama yace Sheikh ya ga mu ta CCTV yace ya ga mun dan dade a tsaye muna bukata abin hawa ne a dauko mota a kai mu muka ce a mun riga mun yi waya da direba zai zo ya dauke mu sai suka ce to da Allah suna roƙon mu alfarma in mun kula bayan inda muka tsaya gida ne kofa ne zai iya yiwa mace ta bude kofa ta zo za ta fita mace ba ba fa tsirara za ta fito ba kutun daga sama har ƙasa a rufe take amma suka ce mana da Allah mu koma ko cikin library ko kofar gidan malamin to amma ka jiyo shi ke cewa zunubai suna da yawa ka gwada aljannan da yake nema ta kake nema sha nono aljanna ɗaya ce aiki kuma ake mata Allah ce imalu kowa ta ce aiki malai ce qad bayyana annabi sallallahu alaihi wasallam waɗannan zunubai masu yawa haƙiƙa annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi bayanin su jumlatan a dunkule wa tafsilan da a rarrabe ya faɗi zunubai suna illa ya kuma faɗi wasu daga cikinsu ya ambata su wa bayyana al-kaba'ir ya yi bayanin wasu waɗanda suke kabira ne suna kai mutum wuta dan ma ya faɗi wasu ya ce Allah ya tsine ma wanda yake yin su daga ciki ya ce la'anallahu man la'ana walidai duk wanda kaga ya zagi iyayen shi faɗa mai Allah ya tsine mai la'anallahu man ghayyara manara al-ard duk wanda ya canza iyakan kasa an zo siyar da fili ya rage ko ya ƙara ko ya juya filin daga lungu fuskan shi ya dawo kan hanya faɗa mai ni annabi na ce Allah ya tsine mishi la'anallahu man awa muhditan Allah ya tsine ma duk wanda ya ce maki dan bid'a hadisi ne ka je ka duba malai Yusuf rubuta ka duba ka je ka ji maganar da nauyi ko wallahi haka take ba sirki a haka kuma za mu amshe ta to ya bayyana al-kaba'ir min adh-dhunub manya daga cikin zunubai was-sagha'ir da wanda suke ba su kai manyan ba haka nake ga ku dacewa mai mai ta ko kan mu ce kanana mala abin da zai kai mutum guda ai ba kasani ha sha nono ka jana a kama mutum a daure a ba da mu ba wallahi a ina ai salamun alaikum to nan muke fatan mu amma kuzuhu ba ma ciki ya Allah ka rangwanta mana Allah ka yafe to da wanda ba su kai manyan ba bi azami bayanin annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayanin su da mafi girman bayani wa awdahihi kuma da bayanin da yafi kowanne fitowa fili wali hadha yanbaghi ala al-abd wannan yasa ya dace ga dukkan bawa aidan har wa yau an ya'rifa yayi kokari ya san hajamul ma'asi nau'ukan zunubai hajam anan anwa nau'ukan zunubai kai kokari ka san nau'ukan zunubai wa ma yatarattabu alaiha da irin abin da ke tattaruwa a kansu mutum dan kasuwa ne ya sani duk wanda ya cuci jama'a yana ana da miyagun azzalimai kai ma ga kanan mugun azzalimi a zaune an zo siyan gyada ka sa ruwa ruwa a ƙasa ka sa manya a sama akwai mugun da yafi wannan waɗannan su gasa ta sama kai ma ka yanka ta ƙasa ko tsammanin ka ubangijin da zai kama manyan kai ma barin ka zai wallahi ba zai bar mutum ba ta dai bari ba mutum ya sani ga zagin mutane ga sallah ga zagin mutane to ai da sallan za a biya su da sallan za a biya su dan haka ba wanda ya tsira cikin mu daga mai magana har masu saurare abinda kawai ya tsora shine tuba da gyarawa wallahi a tuba a dau himma Allah kuma ya taimake mu tsira yawa wa ma yatarattabu alaiha min khatarin da abin da ke tattaruwa a kansu na hatsari dan hatsari ne a ce mutum zashi wuta yan gidan yaro aka yanke ma mutum zai shiga ya fashe da kuka gidan yaro fa wanda har gwamnati ma za ta ba mutum tuwo kyauta inji su masu kai mutum din sai sai mutum wai zo ka je ka ci tuwon gwamnati kyauta to a bar mu mi faskare a waje ya fiye mana wa dararin da abin da suka tattara na cutarwa hatta ya tahashaha ta yanda an mutum ya tahashaha zai nisanci waɗannan zunuban wa qad sabata an rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam hakika ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wa sallam ɗan uwa qala ya ce innal abda ku ji hadisin nan ina ga mun taɓa karanta shi lallai bawa idan akhta'a idan yayi kuskure ai ma'ana idan yayi zunubi tunda a can mun san kuskure Allah yana yafe shi ko idan akhta'a idan bawa ya aikata zunubi khati'atan zunubi guda daya lokitat fi qalbihi nuktatan sauda za a yi dugo akan zuciyarsa dugo guda daya baki fa idza naza'a idan ya cirata ya bari wastaghfara kuma ya nemi gafaran Allah wataba ya koma zuwa ga Allah ta hanyar aikata ayyuka na kwarai suqila qalbuhu za a wanke zuciyar daga wannan bakin dugo da aka yi shine kalla barran Allah zai kawo amalan zai kawo gaba wa in ada in mutum yayi taurin kai ya sake komawa ga zunubin zida fiha sai a ƙara a kai ko in bai tuba ba sai a yi dugo na biyu hatta ta'lu har sai wannan bakin dugon ya zo ya lullube qalbuhu zuciyarsa wa huwa ran wannan shine hakikanin tsatsan nan da kuka ji Allah ya faɗa alladhi zakara Allah wanda Allah ya faɗa mana a cikin alqur'ani da yace kalla a'a barrana ala qulubihim ma kanu yaktubun ba abin ai ba haka yake ba abinda suke aikatawa ne yayi tsatsa a zukatansu wai tsammanin ba lafiya a'a sabon Allah ne ya jawo inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim Allah bai taba canza mu wasu mutanen da ke tsanani su koma walwala ba sai sun bi Allah bai taba canza mu wanda suke walwala su koma tsanani ba sai sun saba ma Allah to sai na nawa ne na shida malai ce annafsu al'ammara bisu shine rai wanda take mai yawan umurni da mummuna ran da za ta rinka kwadaicarwa mutum tana zayyana mishi abubuwan da Allah baya so kuma ta rinka tunkuɗa mutum zuwa ga saban Allah ita ce ma'anar al'ammara tu bisu malai ce qala ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa ya ce innan nafsa la'ammaratun bisu'i ba ko sai ma'alfane farkon ayar na'am wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu wa ma ubarri'u nafsi ba kuma wai ina kubutar da kaina ba ne a'a innan nafsa la'ammaratun bisu lallai babu shakka ɗabi'ar rai ita ce wato ta rinka umurta mutum da ya mummunan abu illa ma rahima rabbi sai dai fa wanda ubangiji ya yi ma asalin wato jin kai to wannan zuciya kakka yadda ta kai ka tabaru saboda suka ce wai son zuciya bacin zuciya duk wanda ya sa san rai a cikin abu to ƙarshe sai ya nadama mun je prison da malam Muhammad bin Usman Allah ya kara masa lafiya wata rana a Ramadan lokaci na tafsiri a nan Kaduna wani mutum da aka kawo shi shi life imprisonment ne ma ba fita yake gaya ma malam Muhammad bin Usman yake cewa babban abin da ya kawo shi nan wani ne fa ya zage shi kuma shi mahauci ne da wuka a hannun shi yana yanka nama zagi wancan yayi masa shine ya bi shi da wuka ya farke shi sai ya mutu yace yanzu gashi ya mutu gashi ni ma an daure ni har sai karshen rayuwa to kaga rai da ta zo da abu sai ka dauka a ko fushi kai kai shiru kar ka dauki mataki a lokacin take yanke ka jira zuciyarka ta kai ta kawo ce tunani ta natsu sai ka dau matakin da ya kamata Allah ya tsare mu to wannan ran malam yace wa kana sallallahu alaihi wa sallam yasta'izu fi khutbihi min sharri an-nafsi man Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kasance a kutubansa yana neman tsarin Allah daga sharrin rai ala sallallahu alaihi wa sallam man Allah sallallahu alaihi wa sallam yakan bude maganarsa yace alhamdulillah godiya ta tabbata ga Allah nahmaduhu muna gode ma Allah wa nasta'inuhu muna neman taimakonsa wa nastaghfiruhu muna neman gafaran Allah wa na'udhu billahi min shururi anfusina ko muna neman tsarin Allah daga sharrin rayukanmu da zukatanmu wa min sayyiati a'malina da munanan ayyukan. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana da rai ne mai umurni da mummuna babu. Allah ta'ala ya riga ya gama da wannan komai nashi Allah ya tsarkake. To menene hikiman da yasa yake fadin haka? Al'ummar sa yake tausaya mu, mu ne yake koya ma mu. Sai malai ya ce fa sa'ada min sharrin nafsi, a ciki sai muka ji Annabi sallallahu alaihi wasallam ya nemi tsarin sharrin rai wa min sayyi'il amal, da kuma mene munanan ayyuka. Sahabi ne fa yake tsaye tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam, sai mace ta wuce kyakkyawan mace sai bita da kallo. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kama kanshi ya juyo kanshi gabarinta yace guba ne in ya harbe ka ba za ka tsira. An gane wannan guba ne abin da yake nufi da juya kansa kenan. In ka kuskura wannan kai ka to da matsala, ba a fita an shiga wannan fitina, sai in Allah ya kiyaye. To in aje masahabi haka, Allah ya ce qul lil mu'minina yaghuddu min absarikum wa yahfazu furujakum, ka duba inda Allah ya hada abu. Ka gaya mu'minai su kiyaye ganinsu sannan su tsara al'auransu. Malamai suka ce ramin abu Allah ya hada su ne akan in ba a kiyaye wannan ba to shi ma wancan na boyen ba zai kiyaye ba. In dai mutum zai ta kallakallan alfasha, to in ba Allah ya tsare ba wata rana sai ya aikata abin da yake gani. Allah ya tsare mu, ya tsare mana zuriya. Wa sabata anhu sallallahu alaihi wa sallam, haka ne ya tabbata daga manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam fi du'a alladhi 'allamahu Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu. Mun ji dadi jama'a, an kawo sunan sayyidina Abu Bakr tun a can farko rabon mu da shi ko. Ya tabbata daga manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam a cikin addu'an da ya koyar da sayyidina Abu Bakr. Sayyidina Abu Bakr radiyallahu anhu yazo da kansa yace da shi, ya manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam koya min addu'an da zan rinka yi a cikin sallah. Sayyidina Abu Bakr ba Quraishi malami gangaren sahabi. To manzo Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya koya ma Sayyidina Abu Bakr addu'a li yaquluhu, wanda zai rinka fadi amma wannan karan fi sabahi wal masa, da safiya da maraice. Yaushe ne as-sabah? Shine bayan sallan asubah har zuwa fitowar rana. Yaushe ne al-masa? Bayan la'asar har zuwa faduwar rana. Duk da wasu malaman suna sa har zuwa isha'i a ciki, amma magana mafi inganci bayan la'asar zuwa faduwar rana. Duk sanda ka samu dama ka karanta wannan addu'a. Wa inda naum, da lokacin da mutum zai kwanta bacci yace Allahumma alimal ghaibi, ai kai tun daga nan ka san an sallame ka. In ka kira Allah waye isa kuma yazo? Babu, sai dai rahama, kuma rahaman yar sakonsa shi. Ya Allah alimal ghaibi, masanin abin da ke fake, wa shahada da abin da ke sarari, fatiras samawati wal ardi, wanda ya kirkiri halittar sammai da ƙasa ba tare da ya koya ko ya gani a wurin wani ba, rabba kulli shay'in, wanda ya halicci komai kuma yake rainansa yake juya shi, wa malikahu, kuma mamallakin kowa da komai. Bayan wannan kirari, ashhadu, ina mai tabbatarwa an la ilaha illa anta, wallahi ba abun bauta bisa cancanta face kai. Ana yi in ba dan aljanna ba za a bari ya faɗi wannan. Ai wanda wuta za ta ci shi ba zai faɗi wannan ba. Don haka ƙadiƙe a dace, kuma a nace, me yasa ake kawo ni a lokacin bacci? Saboda akwai baccin da ba tashi ba, akwai baccin da ba tashi, akwai tashin da za a shiga baccin da ba za a tashi ba kuma, sai a farfajiyan ƙiyama. A'udhu bika min sharri nafsi, kun ga mahallin shahid kenan. Ina neman tsarinka daga sharrin raina. Kar ka rinka jin wai kai ka tsira dan ka haddace Qur'ani dan kai kaza. Malam kakanmu ma sayyidina Abu Bakr cewa sai an bashi littafin shi da hannun dama ya taka aljanna zai ce ya tsira. Shi fa da kai ma alƙawarin aljanna. Shi da Annabi sallallahu alaihi wa sallam yace kar wanda ya kuskure ya taba shi, ko me yayi kar wanda ya maida masa martani. Kuma Annabi sallallahu alaihi wa sallam yace duk wanda ya ma musuluncin nan wani aiki, musulunci ya biya shi. Sayyidina Abu Bakr ne kadai sai a kiyama za ku ga yanda za a biya shi. Allah kuma yace wa la sawfa yarda, ai ko zan mai kyautan da sai ya yarda an biya shi. To amma ka ji fa, Allah ka tsare ni daga sharrin raina. Kai waye yau ustazin karshen zamani? Da kanku kuke ce ma kanku social ustaz, kai ma social din ne eh chanono, kana cikin su ne? Mu asalin ustazai ne na gidi insha Allah. Eh ba abin da ya shafe mu da social eh, wai irin dan ta baki di ta ba karatun nan ne ba, masu ce ma social din ma dai iskan gari ne. Dan Allah ba haka bane eh, me social ai burgewan social ustad din a sunna ne a aya da hadisi kawai kai riko da su inda aka ce kwashe takalminka ka gudu kar a ganka wallahi sa takalminka hannu danna da gudu duk wani wurin fitsara baka nan da an zo masallaci present in an je muhadara present in an zo aikin marayu present in an zo kaza ka ce present ana fur buza hayaki ka ce absent ta wallahi malam Yusuf ba ma nan ba ma nan ayi hakuri namu na aljanna malam alkali zariya ma na biya ce shi zai sha a tani dai na ma hakura ni ban ma san ko ana shan wiwi a aljanna ne malam alkali ya ce shi zai bubuza aljanna kaga zai raka malam kala rawi kenan to a sha lafiya Allah ya sa a sha da alkhairi mu dai muna nan a baya muna can kusa da sayyidina Abubakar ba za mu ta da hayaki ba a inda sabai suke zaune Allah ya ba mu aljanna Allah ya saka malaman sunna da alkhairi wani wa'azin ne sai da haka za a kalato tunaninku wa min sharri shaytan sannan ina neman tsarin Allah daga sharrin shaytan na kuwa menene wa shirkihi ko to riwaya biyu ne akwai wa shirkihi shine da mene da shirki wa shirkihi shine duk abin da shaytan yake kira zuwa gare shi na shirka sawa'un shirka babba ko shirka karama shine wa shirkihi ina neman tsari daga dukkan tarayyan da shaytan ke kira na in yi tare da shi in hada Allah da wani a cikin sa babban shirka ko karama to akwai kuma riwayan wa sharakihi shi kuma wa sharakihi yana nufin ina neman tsari daga haba'ilish shaytan shine tarako igiyan da shaytan ke sawa ya kakkama mutane ka tsare ni daga dukkan wani igiya da wani tarko na shaytan da duk abin da ke shaytan ke nufi na da shi wanda zai jefa ni a cikin fitina shine ma'anan wa sharakihi fa amarahu sallallahu alaihi wa sallam sai sayyidina annabi sallallahu alaihi wa sallam ya umurci sayyidina abubakar an yasta'iza fi subh da ya nemi tsarin Allah a safiya wal masa'i da yamma wa inda naumi da lokacin da zai kwanta bacci min sharri nafsihi daga sharrin kansa fa inna nafsa domin ita rai ta'muru al insan takan umurci mutum bi su'i da mummunan abu wal fasadi da barna fita daga biyayya ga Allah wa fi'lil ma'asi da aikata abubuwa na saban Allah wa tad'u ila al mahaliki rai ne mutum na zaune sai ta kira shi zuwa ga abin da zai halaka shi ya je ya saci kaza ko ya dauki kaza ko ya mawana kaza shikenan garin kama wani kuma sai wani ya kaza shikenan sai matsala ta taso wa tas'a kuma rai ta sharrin bai ta kan sa mutum ya kokari ila kulli qabih zuwa ga duk wani abu da yake mai muni a wurin Allah fa hiya bi tab'iha domin ita zuciya da kuke gani a bisa dabi'anta fa tajri fi midanil makhalafa tana tafiya ne a farfajiya a filin saban Allah wal i'rad da baiwa addinin Allah baya ita zuciya inda take sukuwa kenan cikin zunubai da kokarin sa mutum a cikin saban Allah shi yasa ake tarbiyyar rai qur'ani da ku ga yana ta tarbiyyar rai qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man zakkaha menene can aka ce wa amma man khafa maqama didda zuciya ke magana wa nahan nafsa anil hawa fa innal Allah na tashi da saboda ya san sharrin da ke cikin rai yana da yawa na'am akwai ma sauraron da ba za su iya karantawa ba addu'an maimaita to bari mu maimaita amma tana cikin hisnul muslim amma dai duk da haka bari mu maimaita din addu'an ita ce to ku faɗa in na faɗa shikenan dai ya zama mun yi muwa ko ba shikenan ba eh اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وشركه أنا يما لا يطيع أما تنا دا شكو أنت شام إن كنت جاي اسم المسلم كو لا كو غني أما تنا نا أكا شيء تو من طيع أنا نس فأي كرا تما ينا كمان شيء ما نيه كما تيطيع ملا دا من تي بيرا ما لا مياتي سو سبو دا جسيابا فارا دا ولي با أنزو in mun zo sai mu tashi inda mallam yace ammal ismu sani ina ga shine da rasima da zai fi gaba mai kyau insha Allah ta'ala dai ran talata za mu kammala littafin bi iznillahi ta'ala abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ya sami tarayya alada abinda muka yi kuskure Allah subhanahu wa ta'ala ya fi mana mutane da dama suna roƙon addu'a wasu jarabawa wasu neman aure wasu kasuwa wasu wurin aiki wasu haihuwa duka duk wanda ke roƙa da wanda bai roƙa ba ma Allah muna roƙo ka biya masa buƙatun sa na alkhairi Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن ودلع الدين وقهر الرجال اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا الأحياء منهم والأموات يا رب العالمين الأحياء منهم والأموات يا رب العالمين رب ارحمهما كما ربونا صغارا اللهم اغفر لكل جميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية وبنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم ولي أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا شرارنا اللهم ولي أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا شرارنا اللهم ولي أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا شرارنا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما وجعلنا للمتقين إماما وجعلنا للمتقين إماما اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.